العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أنصتوا رحمكم الله.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
أولاً سورة da zamu tashi kanta ita ce suratul falaq. An ambace ta da wannan suna duba ga fatihiyarta. Ubangiji subhanahu ta'ala ya bude da wato falaq, ambatan wannan lafazi na falaqu, dan haka yana daga cikin abin da ake kira wato zikirul kulli bismi juz'ihi. A wannan sura ta sauka gabanin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fadin al-Imam al-Hasan al-Basri, Allah ya kare ta gare shi, da kuma mallan Abu, da kuma mallan Ikrama, a wajen kuma Abdullahi ibn Abbas, Allah ya kara masa yadda, da mallan Qatada, da kuma wasu da jama'a daga cikin malamai suka ce madaniya ce. Wanda kware abinda yake fomfi mai inganci shine cewa madaniya ce. A wannan surori sune wato cikamaki ko kuma hatama ta al-Qur'ani. Waɗannan surori Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda magana yake cewa Allah bai saukar da kamar su ba. Ma'ana Allah bai saukar da kamar su ba a wajen neman tsari. Duk wanda zai nemi tsarin Allah da wani abu dan Allah ya tsare shi ya kare shi, to babu abin da zai nemi tsarin Allah da shi kamar falaki da nashi. Sune ake kira mu'awwazatani. Ya zo a cikin hadisi cewa manzo Allah sallama ila cewa ibn Amir ila ga wani sahabinsa yace bala baka labari da mafificin abin da dukkanin wasu masu neman tsari a wajen Allah za su nemi tsari da shi ba. Yace sai nace ba ni labari ya manzon Allah. Sai manzo Allah yace kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas. Saboda haka wannan jafi ne, kariya ce ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, gabarin sharrin mutum da sharrin aljan da sharrin dare da sharrin rana da sharrin dukkanin wani abu mai cutarwa a rayuwa. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lakana wa al'ummarsa wannan ainihin surori guda biyu domin su zama kariya gare su ga dukkanin musiba ta zamani, ga dukkanin wani farmaki na zamani, ga dukkanin wani wanda zai kawo musu farmaki a halittar Allah, sawa'un mutum ne ko aljanni. Dan haka wannan sura tana daga cikin abin da ake kariya da ita daga aljanu, ake kariya da ita daga ainihin maita ta mutum da aljan baki daya. To wannan surori kenan ya inganta cikin hadisi cewa manzo Allah sallama ya kasance a kullun zai kwanta sai ya karanta kul huwallahu ahad, ya karanta farqi da nasi, ya tofa a hannunsa sannan ya shafe jikinsa da su. Shine abin da manzo Allah sallama yake yi. Kuma manzo Allah ya ce ma duk wanda ya karanta ita kul huwallahu ahad, ya karanta falaki da nasi, ya karanta su kafa uku a lokacin da yake shigida ya kwanta, to idan Allah ya karbi ransa a wannan hali to ya muci ila shahidi, in kuma ya rayu to ya rayu ina abin yi wa gafara. To waɗannan sune waɗannan surorin. To wannan sura surori guda biyu falaki da nasi suna daga abin da da'iman annabi sallallahu alaihi wasallama yake neman tsarin Allah da su. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana neman tsarin Allah da wasu abubuwa, amma daga ranar da aka saukar masa da farki da nasi sai manzo Allah ya rubuta da komai ya kama wato farki da nasi dinnan. An ce sababin saukar waɗannan surori guda biyu, akwai wani mutum da ake kira Labidu Allah Asani. Lokacin da manzo Allah sallama ya dawo daga Hudaybiya a wata na Zulhijja, wata Muharram ya kama wanda shekara ta bakwai kenan wato daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah sallama yaje ya kare yakin nan na Haibaru to sai manyan Yahudawan Haibar suka je wa wancan mutum da ake kira Labidin Allah a sani wanda ya kasance abokin su ne wato abokin Bani Zurayk ne don Bani Zurayk sune Yahudawan na Madina da gefen Madina to sai suka je wajen sa kasancewar sa boka ne tsantsantaccen boka ta tacce ya iya sihiri babu matsayi kamar sa a wannan lokaci sai suka ce da shi to kaga dukkanin mu baki daya kafi mu iya wato kafi mu iya sihiri kuma kai ne masani da sihiri fiye da mu to mu mun wa Muhammadu mun jefe shi ya kije ruwa eh mun masa sihirin ya ji kama shi to mu za mu baka lada kawai kai sihiri ne karfi wanda zai tasiri ga Muhammadu suka bashi dinari uku a matsayin shi ne lada na abin da wai zai musu sihirin nan to shikenan ya karba sai ya je wajen wani yaro daga cikin yaran Yahudawa wanda yake wa manzara sallallahu alaihi wasallam hidima to sai je ya dinka bibiyar sai dinka bibiyar sa har sai ya kawo masa kalgeshin manzon Allah wato kum na taje kai na sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo masa shi da kuma wani angalala ga suka na a cikin kum din na kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya hada da waɗannan wato haƙura na ma na kum din maikin Allah da kuma wannan gashi na kan manzon Allah sannan ya samu wato sham kaki ya lele ya shi ya fitar da sura kamar sura ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya kuma wato ya kakkafa allurai har guda 11 sannan kuma ya kukkulle wannan sai ya kulle tsirkiya har kulle 11 a jikin wannan dan mutumi da yayi to kuma ya je kai wata birjiya ya kira Jibril Zarwan ya je ya sanya wani dutse ka karfa wani kaza wato wani dutse mai nauyi a karkashin rijiyar ya sanya wannan to shikenan kuwa sai wannan wato an siri sai ya tasiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma izama manzon Allah sama wato ina inkarin ganin sa sai izama kuma baya gani sosai kuma aka daure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga barin ainihin iyalan sa izama baya iya sallah ga buri ba eh kuma huta eh izama baya iya kusantar matarsa a sai na Aisha Allah ya kara mata yadda har wato lokaci wato kusan an ce wata 6 ko ma shekara guda to idan dai wannan sihiri yayi tasiri wato a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shikenan a wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama yana rumtsawa sai a cikin baccin lafiya sai mala'iku guda biyu suka zo masa ɗayan su sai ya zauna a kusa da kansa ɗaya kuma ya zauna a kusa da kafafuwansa sai shi na kusa da kan lafiya sai yake tambayar na kusa da kafafuwan na manzon Allah sai ce me yasa mutumin nan ne me yake zamu sai sai wanda yake kusa da kafafuwan lafiya sai yake cewa a ai tsubba ai sihiri aka yi masa sai yace to wai ba sihirin sai yace ai ba wani bane labi din Allah sunne al-yahudi shine masa sihirin sai yace to da me imar sihirin sai yace a ai da talje shi ne na kumtsin kansa ne da kuma wani angalalar gashi nasa aka sanya a cikin kororo la hudajjabino namiji aka tsaya aka masa sihirin sai yace to yanzu a ina yake sai yace yana nan a cikin Jibril Zarwan a nan a karkashin wani dutse an danne shi to sai manzo Allah sama sai ya farka da manzo Allah ya farka sai ya kira shi na Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda da ainihin Zubair bin Awwam da Ammar bin Yasir sai manzo Allah ya umarce su su je maza karshe rijiyar nan su yashe ta su dauko wannan sihiri da aka yi da suka je suka samu ruwan ta kace ruwan lalle ya zama jaja wato jaja dur suka dauke wannan fandudin din nan suka fitar da wannan wato kororo aka dauko shi sai ga ainihin gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki da kuma wannan haƙora na wannan targeshe an daure shi a cikin wannan tsirkiya an kukkulle an yi kulli 11 to sai aka dauko shi ga kuma yin misali wato mutumi da kaki na surar manzon Allah an kuma kakkafe shi da lura haƙora 11 to sai zama igenan da aka kawo dukkan da aka karanta wannan aya wato wannan sura da zarar an karanta to sai kulli ɗaya sai warware eh ana karantawa kulli yana warwarewa duk sanda aka cire allura guda daya sai manzo Allah ji zafi eh a jikin sa sai kuma ji hutu eh sai kuma ji sauki kuma to haka aka dinka yi har dai aka warware wannan sihiri wato da aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an ce tsawon kwana 40 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a wannan hali a wani kaulin an ce wata 6 manzo Allah yi a wani kaulin ma an ce shekara daya yi wanda Ibn Hajar yace shekara ɗaya da manzo Allah yi shine magana mafi inganci eh har izama cewa baya ke kusantar iyalinsa a wannan tsawon shekarun to wannan ba wani abu bane wato cewa an wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri kuma sihirin nan yayi tasiri ga manzon Allah tare da kasancewar wallahi asmuka minan nas aiwa Allah zai tsare manzon Allah to shi wato wannan sihiri sihirin da ba zai tasiri ga manzon Allah ba shine sihirin da zai zama wato ya taba hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihirin da zai zama ya yi tasiri a ganin sa ba sihirin da zai zama ya tozarta shari'ar sa ko kuma ya zama cewa ya ja shi zuwa ga rashin rasaran sa ba rasa rayuwarsa baki daya to shine Allah ya kare shi amma shi sihiri ai ba wani abu bane face rashin lafiya ce da rashin lafiya wannan kuma ja'izi ne a haƙin annabawan Allah za su iya yin sa to saboda haka kamar inda mutum ya zama akan wato kore wannan hadisin sihiri da sauransu to ba hakan bane eh akwai hikima ta Allah cikin gudanar wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh akwai hikima ta Allah cikin gudanar wannan saboda haka shi rashin lafiya ne kawai saboda haka duk abin da ya zo na wannan bayani na cewa ai manzon sama har ma baya iya kusanta iyalinsa ko kuma wato ainihin yayi inkarin ganinsa to duk wannan akan zahirin jikinsa ne amma ba bisa batinin ba wanda zamu gani imam alƙali ya Allah ya kara masa yadda alƙali babi ma yi ko babubbuka ma akan menene hikimar da aka ce an wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri tare da cewa kuma shi ma'suni ne to wannan ba zai zama ya shigar da wani abu na kokonto a cikin shari'ar manzon Allah ba kamar kenan a ce ga tsa lokacin da sihirin ya tasiri gare shi manzon Allah ya faɗi magana wanda ba haka yake nufi ya faɗa ba ko kuma ya ga wani mutum ya dauka jibrili ne ya karɓa daga gare shi alƙali ya ce duk wannan sihirin da kai ga tasiri da zai sa manzon Allah ya yi wannan ba ai dama shari'ar manzon Allah sama a bar kiyayewa ce saboda haka wannan tasiri ne na rashin lafiya wanda yake a cikin zahirin jikinsa wanda yake ja'izi ga dukkanin annabawan Allah to wannan shine sababin saukar wannan sura shine Allah yake wannan sura tana da ayoyi guda 5 kuma tana da kalmomi guda 23 tana da harfai guda 69 Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim Allah yake kul ka faɗa musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kace a'udhu bi rabbil falaq ina neman tsarin Allah ina fakewa da Allah da ubangijin asubahi domin asubahi wato da aka bata nan alfalu ne domin shi mai sharri yana yin sharri ne a cikin duhu yana sharri a cikin duhu to ga ubangijin da yake yaye duhu shine Allah to dan haka Allah ubangiji ne na kowane abu amma sai aka keɓanci asubahi a nan da ainihin cewa ubangijin asubahi dan alfalu da cewa to Allah duk wanda zai mara sharri a lokacin yin sharri na nasa to kai ne yayewa to Allah muna neman ka yaye mana Allah Allah ka fake Allah ka tsare mu daga sharrin duk wani mai sharri a cikin wannan duhu din nan Allah muna neman wato muna fake da ubangijin asubahi min sharri ma halaka daga sharrin duk abin da ubangiji ya halitta din la ainin haiwani mukallafi da wani mukallafi da abin da yake sandararre da ma wanda yake ba sandararre ba kamar ainin sanmu din nan kamar konewa a wuta kamar wato nidewa a ruwa duk wani abu wanda yake sharri ne a halitta to Allah muna fakewa da kai ubangijin asubahi muna neman Allah ka tsare mu daga ainihin wannan sharri to Allah ya ga manzo zama ke nemi fakewa da Allah daga sharrin abin da Allah ya halitta a cikin halittun Allah akwai halittun da suke da sharri ne yawa to amma ba ka da tasiri ba ka da wata mafaka da za ka fake ga barin wannan sharrin in ba ga ubangijin da ya halice su ba to Allah ya ga manzo Allah ne mu fakewa da Allah wajen neman tsarin dukkanin sharrin abin da Allah ya halitta wa min sharri gasikin haka nan ka nemi fakewa daga Allah ka nemi tsarin Allah ka ce ina neman tsarin Allah min sharri gasikin daga sharrin ainihin dare idza wa qaba idan ya duhunta shine in dare ya kirin to dukkanin wani masharrici a sanin yake sharri ko su boka yan ko su masu sihirin a wannan lokaci a lokacin suke yin wannan tsafa-tsafan nasu to ina neman tsarin Allah daga shi kansa sharrin daren a lokacin da ya duhunta Allah ina neman tsarin sa ومن شر النفاسات هكذا إلا فكي وعد الله إلا لمن قرن الله دقى شر ما سسهري ماتا سبيد ما سهري ماتا سهري أو دم ماتا يكتا سهري تو إلا لمن فكي وإلا لمن قرن الله دقى شر ما سسهري لما ماتا في الأقدي ما سوى توفي ماتا ما سوتوفي في الأقدي أشهن قل لقل لي الله تسا إدوها والذي يقول لاتا في الخيط أشهن ذري تنفوه فيه tana busa a cikin sa da shay'in da wani abu tuqulu hu da take fadar sa me gairi rikin sai ta fada ba tare da tantu fa yawo ba wa qala zamakshari amma imam ziyar lai zamakshari yace ma ahu a tare da yawun ma tana yi tana tofa yawun ka banati da bidil mazkur kamar ƙayan labilin dinnan wanda wanda aka ambata dinnan shi ma ina da ƙaya matsafa ne saboda haka idan yana son tasirin sihirin nasa ma to tare da su yake yi saboda tasirin wato sihiri a wajen mata ya fi tasirin tuwa to ka nemi tsarin Allah daga wannan sharrin nasu wa min sharri hasidin idza hasada haka nan wato ina neman wato tsarin Allah daga sharrin mai hasada idan ya bayyana hasadar tasa shine idan ya aiki da abin da yake na hasadar tasa kamar da shi da dini dinnan wanda aka ambata wanda ina da shi Yahudawa masu yin hasada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to waɗannan abubuwa guda uku da aka ambata tare da cewa wa min ghatu min sharri ma halaka duk ya kunshe su domin da aka ce kace ina neman tsarin Allah wato ina fukewa da ubangijin asubahi daga sharrin abin da ya halitta to ai abin da Allah ya halitta kaga gasu idza wa qaba dare din ai ina cikin mahalaka din sannan annafasati fil uqadi su ma suna ciki ai sannan hasidin idza hasada shi ma yana ciki to me yasa kuma aka kade to su saboda tsananin sharrin su a cikin halittar Allah wato dare lokacin sharri ne to sai aka kade ce shi aka ce a nemi tsarin Allah da daren lokacin da ake yin wannan sihiri sannan mata masu tofi a kulle-kulle tasirin sihirin su yana da karfi fiye da tasirin sihirin maza to sai aka ce shi ma ka nemi tsari da shi saboda karfin sihirin nasu sannan mahasadi wanda ya fi makima shi ma ina da tasiri a wajen rusa ni'imar da Allah ya yi ga bawa to dan haka shi ma ka nemi tsarin sa to wannan shi isa da aka ce ma halakan kuma sai aka kade ta waɗannan da ambato domin me saboda dan adam yayi taka tsantsan da waɗannan kuma ita neman tsarin Allah daga waɗannan in dai neman tsarin Allah ko da ya neman tsarin Allah daga dukkanin halittar Allah to waɗannan abubuwa ya kade ta su da neman tsarin fakewa da Allah da neman tsarin sa Allah ya tsare su in Allah ya tsare ka da waɗannan to shikenan rayuwarka za ta yi kyau kuma duk wani sharri Allah ya tsare maka shi kuma duk wani magauci da duk wani macuci yana ciki domin hasidin idza hasada to ya kuma a duwi saboda haka in dai aka tsare ka daga hasidu to an tsare ka da sharrin a duwi eh zaka zauna lafiya a cikin rayuwarka to shine abin da Allah ya ba manzo Allah sallama na wannan sura wanda zamu ji su baki daya in Allah ya yarda to
bismillahir rahmanir rahim
bismillahir rahmanir rahim
qul a'udhu bi rabbin nas ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
wannan sura ita ce suratul nasi ai kuma an kira ta da wannan suna suratul nasi duban matsalar in surar ubangiji subhanahu wataala ya ambaci wannan lafazi na lafazul nasi wannan sura ita ce sura ta 114 daga jerin surorin alqur'ani ita ce hatama ta alqur'ani tana da ayoyi guda wato tana da ayoyi guda 6 tana da kalmomi guda 20 tana da harafai guda 79 Allah subhanahu wataala ya ƙara gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce kace kul a'udhu bi rabbin nas duk a lokacin da aka manzon Allah wannan sihirin ne kaga manzon Allah sama an a can wato ya fake da ubangijin asbahi ya nemi tsari da abubuwa guda 4 Allah ya ce nemi wato tsari da abubuwa guda 4 saboda tasirin sharrin su a cikin halitta to Allah yace ka ce kuma ina neman tsari da ubangijin mutane ga baki daya shi ne an kada ga mutum domin amma halaka din to wanda fitin kowa sharri shine mutum eh mutum ina da sharri to shi sai Allah yace to ka nemi tsarin Allah kuma daga ainihin sharrin mutane ka nemi tsarin Allah daga sharrin mutane shine bi rabbil nas shine khaliqu ba halihim malikin su shine Allah din malikin kuma mamallakin su an kebe mutane da ambato anan saboda daukakawa ga su mutanen ta inda cewa su mutane su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya hidimta da mala'iku ma gare mu mala'iku kansu masu hidima ne domin Allah su anan da ka faɗa ainihin wato saboda dukkan shi mutum dan adam mala'ika ma mai hidima ne gare shi sannan kuma Allah ya sanya duk abin da ya halitta a ban kasa domin mu ne dan amfanin mu ne sannan kuma Allah ya karfafe su da hankali a ji halittar Allah babu wanda yake da hankali kamar dan ai kamar mutane kuma ya karfafe su da ilimi su ne masu ilimi sannan kuma su ne Allah ya yi musu tagarifi da hidima gare shi sannan kuma su ne suka tsaya da ayyuka na bautar Ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka buwaya ta tabbata ga mutane a duniya da ainihin lahira baki daya to saboda haka shi sa Allah subhanahu wata'ala sai ya ce ka ce aka kebe su kuma da sura guda aka ce ka nemi tsari daga ainihin wato sharrin su mulkin nashi mamallakin mutane shine Allah to kaga Allah shine mamallakin su sai wa ce ilahin nas ubangijin mutane to anan a can Allah ya ce kula uzu bi rabbil falaki kaga falak kawai rabbil falaki sifa daya Allah ya to ani aka ce ga matsayi da Allah abin da matsayin da shi abu daya ne amma daga sharrin abubuwa guda hudu nan kuma sai da masufofin Allah din sai aka bace su a gasu nan har guda uku kul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi ka gani to kuma abin neman wato fakewar abin neman tsarin da shi kuma abu ne guda daya eh shi ne min sharri waswasil khannas daga sharrin alwaswasi kenan me sa waswasi din amma sai aka ambaci waswasin ma aka kawo mazarin aka ce waswasin kawai eh daga sharrin ma waswasin saboda shi shedan din saboda yawan mulabasar sa da ainin jefa waswasi a zuciyar dan adam sai ya zama shine ma waswasin ma kawai kenan me kuma a ce ma me sa waswasin kawai saboda tsananin wato motsawar sa kaiwa da kuma wasa wajen jefa waswasi a cikin kirazan mutane wanda yake al-khannas wanda yake mai yawan wato ja da baya mai takura dan an ambaci Allah subhanahu wataala yana jefa waswasi a cikin zuciyar mutane amma da zarar an ambaci Allah sai kuma ija da baya sai takure to dan haka ka nemi fakewa da Allah an ce shedan yana da wani kurdu ina da wani haure wanda yake kafa shi a cikin zuciyar dan adam da shi ne yake jefa duk wani sharri duk wani abubuwa zai darsa wa dan adam na wani sharri na wani abu wanda yake mummuna ko saban Allah da makamancin irin waɗannan abubuwa to ta wannan haurin yake jefawa da zarar bawa ya ambaci Allah to sai kuma ya janye shi sa babu wani abu wanda yake mafi kangal wato katanga ga bawa mumini daga sharrin iblis da sharrin shedani irin ainihin ambacin Allah idan bawa ya rabu da Allah to shedan zai riba shi amma a duk sanda bawa ya zama ya fake da Allah subhanahu wataala to a wannan lokacin ya fi karfin shedan babu yanda shedan zai rishi shi shedan yana da karfi da gaske amma ya fi kai karfin ka kai dan adam din amma fin karfin sa shine ka fake da mahaliccin sa shine Allah da zarar bawa ya ambaci Allah to shikenan shedan dangalan sai ya janye ba zai iya da shi ba shi yasa manzala sama yake cewa idan aka kira sallah ma adabul shaytan walahu duradu shaytan sai ibada baya yana tusa yana gudu har ma dan kare ita wannan wato kira sallah din haka nan idan za a yi wato an iqama shi ma aka yi ibada baya a guje har sai yayi nisan da ba zai ji wannan iqama din ba to dan haka wannan kariya da Allah ya bawa mu al'umma mu mutane gaban Iblis to wannan babu kamar farki da nashi saboda haka lalle a rike ta kariya ce ga barin sharrin shedan kariya ce ga barin sharrin aljani kariya ce ga barin sharrin mutane manzo Allah kuma yana cewa mai neman tsarin Allah bai nemi tsari da wani abu ba mafi kariya mafi kanduwa to katanga gare shi irin waɗannan surori guda biyu to su Allah ya bawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya mutsari da waɗannan surori mu ma kuma al'ummar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar mana su domin me domin su zama kariya gare mu mu ma bishe neman tsarin Allah da ainihin waɗannan surori a kullum ba a so a ce mutum a gidansa bai karanta farke da nasu ba a son mutum ya fito waje bai karanta farke da nasu ba a son ka shiga office ɗinka ba karanta farke da nasu ba duk kirin yadda bawa zai tasarufi malamai suna cewa ko sihiri ne aka yi a guri in dai ka karanta farki da lasi gabanin ka fito to idan ka zo ka zauna a guri ne wani sihiri ya lalace in ka zo aka ce akwai mai sihiri a guri in wanda ya karanta falaki da nasi sha ɗaya ya zo gurin nan sihirinsa ba zai tashi ba eh ko da wani abu zai na tsafi a gurin ko zai wata birga ko zai nuna shi gwani ne a wajen sihiri ko zai sihirin in dai zan karanta falaki da nasi sha ɗaya to ba zai iya yin kuma wani sihirin ba sihirin ba zai tashi ba eh idan kuma aka yi sihiri a guri aka binne to idan kai falaki da nasi in ka taka ta gurin wani sihirin ya lalace ya kane ba zai tashi ba manzo sallama ya babu duk waɗannan abubuwa kuma ina daga cikin abubuwan da magabata suka bayar suka ce lallai duk sanda za ka kwanta kar ka yi duk kwanta shi fadaka ba karanta wani jana shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kullun ne yake kwanciya ita ce hatimar alqur'ani cika maka alqur'ani to zama kai ma cika maka dukkanin zagaye zagayenka duk da wani yake idan kai ka zo ka kwanta kuma cika maka abin da zaka rufe wato kanka da shi shine karanta wato farki da nasi din to in za ka kwanta cikin aminci in ka mutu ka mutu shahidi in ka tashi ka tashi abin yi wa gafara duk juyawa da kai mala'ika zai nema maka gafara a wajen Allah sannan ka fi ƙarfin matsashi ka fi ƙarfin mai sihiri ka fi ƙarfin shaitani ka fi ƙarfin aljani ka fi ƙarfin kuma duk wani mutum ma mai sharri sannan duk irin abin da za a yi tun daga waɗancan abubuwa da Allah ya fice a nemi tsari da su daga allera ainihin wato gaskin da za a kaba da lafasa ta kilo kai da kuma ainihin hazini da za a tsara da ma halaka da sharrin nasi to waɗannan abubuwa guda biyar a rayuwar ɗan adam gabaki ɗaya su ne sharri dukkanin rayuwar ɗan adam su ne sharri in Allah ya tsare ka wannan to ka gama rayuwarka a sa'a babu wani abu da zai iya cutar da kai a rayuwa in Allah ya tsare maka waɗannan abubuwa shi sa suka zama cikamakin alqur'ani wanda shi ne na Abdullahi bin Mas'ud ma a qur'aninsa babu su me yasa kishi hatu wani ma'aikatar al'ummar manzo Allah ba wani abu ne wanda yake a wajen su sanane kuma Allah ya ba manzon Allah ne waɗannan ice su manufar saukar da su ma don su zama jafa'in ma'aikin Allah su zama kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa al'umma su wannan a sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda kana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk sanda zai kwanta sai ya karanta qul huwallahu ya karanta falaki da nasi ya tofa a hannunsa ya shafa tun daga kwakwalwar kansa har zuwa tafin kafarsa sai manzo sallama yayi wannan su uku tace a lokacin da manzo sallama wato lokacin da yake cuta wato rashin lafiya ta ajali ya zama baya iya karantawa tace ni yake karanta manzon Allah a tafinsa masu albarka sai ta karanta masa ta tofa wata alas tafin sai ta shafa masa zan albarka tafin nasa ya fi tafin nasa amma daga har da wannan hali har a wannan matsayi manzo sallama bai bar karanta waɗannan surori guda biyu ba to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawo al'ummar sa waɗannan kuma malamai sun bayyana irin tasirin waɗannan surori ga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma hasidi musamman kuma shaytani shi a wajen shaytani kamar guduma take idan ka karanta ta to kamar ka doka wa shaytani guduma ne saboda haka ba zai yi tasiri akan ɗan adam ba musamman kuma idan mutum musamman a ce a masa sawa a kwanci da zai shiga ofis ne to kada ki shiga kai tsaye sai ya karanta farin da lafi kada ki zauna kan kujerar sai ya karanta farin da lafi sai ya jafa tebur din ya karanta farin da lafi to duk wani zazzaba da kike cikin ofis din Allah ya kawo masa ita duk wani abu da kike jin tsoro Allah ya kawo masa shi duk abin da yake so Allah ya masa riko da shi a hannunsa Allah zai masa riko da shi duk inda yake so Allah ya iya masa to Allah zai iya masa duk kariyar da yake neman Allah ya bashi to Allah zai masa kariya da ita eh sai zaka tana da hawas tana da hawas a da yawa wurin da malamai Allah ya ga Allah ya saka mu da haini wato ai suka faɗa eh so shine ko shine Allah ya ce allazi waswisu shine wannan da ainihin wato yake sanya ainihin waswasi fi sudurin nafsi a cikin wato zukata wato yana za a kada faɗa nan ana nufin wato zukata domin a zuciya yake da zarar bawa ya gafala ga barin ambacin Allah to shi kenan sai shaitan ya zama ya jefa wannan waswasi a cikin zuciyarsa sai ya zama ina dan sa maka shari to amma idan kai ambaci Allah ka zama kullu kana ambacin Allah da manzo Allah sama yake cewa kada harshen ka ya gushe yana danye daga ambacin Allah kullun harshen ka isaba da ambacin Allah kullun ka zama kana ambacin Allah to kana ta ambacin Allah to ka zama cewa ba kai babu shaitani sannan kuma wannan ambacin Allah shine yake ƙara kusanta bawa da Allah kuma shine yake ƙara ɗaukaka bawa a hadarin Allah wanda ainihin bawa manzala yake cewa ana jalisu man zakarani Allah yake cewa ni abokin zaman duk wanda ya ambace ni domin duk sanar yake ambacin Allah shi fara sanar da Allah to kaga kuwa ai kin kana sanar da Allah ai ko ka san ba za ka sanar da shedan ba eh sanar kuma duk wani mai shirri ba zai zama ina tare da kai ba duk da haka Allah yana tare da dukkanin wanda yake ambacin sa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi ya kariyarsa ga dukkanin wanda ya ambace shi duk da mutane suna son ambacin Allah malaikun Allah suna kewaye su kuma Allah yana alfaharin su ga waɗanda suke tare da shi sune malaikun Allah duk da haka zama abin alfaharin Allah ne to shi da ainihin wannan alfaharin da Allah yake da shi shine Allah yake bashi kariya din Allah yake bashi kariya Allah yake bashi kariya game da dukkanin sharri ya gane sharrin mutum da sharrin aljini da sharrin mutum da sharrin aljin da duk ma wani sharri baki daya to duk da haka kalmar tsaron Allah daga wannan mai sharri da yake jefa wannan wasuwasi a cikin zukatan mutane shine ai mina jinnati yake jefawa a cikin zukata wato mutane na jinnati daga aljannu ina jefawa a zukatan wato musharrinta na aljannu eh aljannu ma masu sharri shedan ne yake sa musu haka nan wallahi shi da kuma su kansu mutane to anan su mutane kamar ina ke bayani cewa sai fa idan sun gafa da ne sannan yake iya jefa musu eh sai sun gafa daga ambacin Allah to su ma haka shedalin su ma sun gafa daga ambacin Allah to shikenan sai ka zama ina jefa musu to dan haka Allah ya shiga mana da wannan sura kuma wannan ya nuna shine kamar abin da ake cewa communique na ainihin wato waɗannan surori guda biyu babban abin da wannan sura take dauke da shi shine kullun bawa ya zama mai bakewa da Allah daga sharrin shaytani kullun bawa ya zama mai bakewa ga Allah daga sharrin mai hasada kullun bawa ya zama mai bakewa ga Allah daga sharrin dukkanin wato mai sharri a cikin bayi na Allah domin ni'imar Allah ba za ta taba cikuwa ga bawa ba sai an samu yawaitar masu hasada gare shi daga mutane da aljannu in dai Allah ya maka ni'ima to sai ka samu hasadar mutane sai ka samu hatta hasada daga aljannu to shi yasa wannan adadin wannan su wato ainihin wato ayoyi aya guda 11 ce to sai isa ake so a karanta su adadin ayoyin kenan wato su 11 ka karanta wato falaki sai kenan nan wato falaki da nasi sai kenan ba wai ka karanta falaki 11 nasi 11 ba a'a ka karanta falaki a karanta nasi sai kenan falaki nasi 2 falaki nasi 3 a haka ake karantawa ayoyi guda 11 to duk wanda ya karanta wannan wato sun ishe shi wato sun ishe shi kariya ga kansa kariya ga iyalinsa kariya ga dukiyarsa kariya ga dukkanin ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi masa ita Allah zai bashi kariya a cikin waɗannan abubuwa eh wanda yana daga cikin babban sirri na wannan wannan sura kaga kamar inda aka ce farko alqur'ani ainihin bismillah ce ko wato ainihin wato bismillah kenan kuma karshe alqur'ani sinun ne shine wato bas kenan bas ne ya san tamma kenan eh alqur'ani ya cika kenan yanzu eh wannan shine karshe sura kenan ta alqur'ani ya cika to wannan babban al'amarin da kamar yadda na faɗa lallai waɗannan wasiya da wannan surori suke mana shine wato suna yin bayani akan cewa lallai ɗan uwa mu kyauta tsakaninmu da mahaliccinmu wanda yake mamallakinmu kuma ubangijinmu abin bautarmu shine ma'anar malikin nasi ilahin nasi to abinda ake nema da aka ce a nemi tsarin Allah to shine a kullun ɗan uwa ka zama nagari ka zama mutumin kirki ka gyara tsakaninka da Allah ka kuma gyara tsakaninka da bayin Allah dan adam a halittarsa yana da sharri amma kariyar da ake nema shine ka nemi kai kar ka zama daga cikin ma'abuta sharri a cikin halittar Allah kar ka zama mai aiwatar da wannan sharri a cikin halittar Allah ka zama nagari da nagarta ta alqur'ani alqur'ani dukkanin halaye nagari dukkanin halaye nagari waɗanda Allah yake neman bayinsa su kasance a kansa Allah ya yi bayani a alqur'ani tun daga faɗin Allah al-lamim alhamdulillah yan uwa muna maraba da fitowar ubanmu shugabanmu mai girma madacin Kano uba da wannan makaranta Allah ya kara da girma ma da shi lafiya Allah ya ja kwanan sa Allah ya faranta masa Allah ya faranta masa Allah ya cika buri Allah ya kyauta ta baya Allah ya jagora cikin rayuwa Allah ya masa hakiyya da alkhairi masha Allah sai Allah ya kuwa dama mu ce ba za mu tsubuta ba muna jira mutuwar mu girma ma da shi kuma alhamdulillah an fito kuma alhamdulillah mun kai kan karatun dama inda za mu tsaya illa iyaka babbar wasiya da Allah yake mana a cikin wannan surori guda biyu farki da nasu shine cewa Allah ya gaya mana kul a'udhu bi rabbil nas malikin nas ilahin nas anan an ce mu nemi neman tsarin Allah daga sharrin al-shaytani ne wanda shi ne shutar da ruhi ne sannan a can kul a'udhu bi rabbil falaq an ce mu nemi tsarin Allah daga wasu sharri ne ni sharri ma halaka daga sharrin halicin Allah to su waɗannan suna shutar da abin da yake zahiri ne na wato jiki to saboda haka mu nemi gaimin tsarin Allah a wato ba mu tsari a ruhin mu a batiniyan mu kuma mu nemi tsarin Allah a zahiriyan mu to wannan abubuwa da ake faɗa ɗan uwa cewa sharri ma halakalin nan to abin da sakon da wannan surori ke mana cewa halittar Allah Allah yana da halitta da yawa kuma halittar Allah suna da sharri to kai dan adam da Allah ya kebe yace kul a'udhu bi rabbin nas to a cikin harfin dan aya cikin harfin Allah ka fi kowa sharri to amma abin da ake nufi kar ka zama mai sharri kar ka zama mai sharri kar ka zama mai sharri duk abin da Allah ya so kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga alqur'ani tun daga farko alqur'ani alif lam mim zalika alkitab la raiba fihi hudan lil muttaqin to wannan shari'a da Allah yake neman bayansa su kasance a kanta to alqur'ani bi yayi bayanin ta kuma sai aka rufe da bayanin sharrin nan na dan adam a babban sakon da ake gaya maka dan uwa kar ka zama mai sharri ka kyauta tsakaninka da Allah ya uwa mu kyauta tsakanin mu da bayin Allah kar kai sharri kar a haɗa kai da kai a sharri shine abin da Allah yake nufi da uwa kar kai yadda ka zama abushin sharri kar kuma ka zama wanda za a haɗa kai da kai domin ai sharri ga wani wannan shine ribar rayuwa ga baki ɗaya uwa da wannan Allah ya yi mana shine communicate da Allah ya ga mana in ba kai wani sharri ba ba a haɗa kai da kai an yi sharri ba to ka ci riba a rayuwarka kuma za ka zauna lafiya ka zauna da bayin Allah a cikin alkhairi kar ka yi sharri ga kowa kar a haɗa kai da kai ai sharri ga kowa kuma ka nemi tsarin Allah daga sharrin dukkanin wani mai sharri sannan ka guji kuma yin hasala ga kowa sannan kuma ka nemi tsarin Allah daga shi sharrin mai hasala din kai kar kai hasala kuma ka nemi tsarin Allah daga sharrin dukkanin wato wani mahasadi da haka waɗannan surori wato lallai abin da ake nema su zama cikawa ne gare ka a kowace rana sannan kuma ka kyautatawa wato kyautatawa bayin Allah waɗannan abubuwa da ake faɗa ana ishara ne ka ce ka zama nagari to ka zama mai kyautatawa bayin Allah in kana so ka wanzu da alkhairi a duniya to ka kyautata bayin Allah in kana so bayan ka ke kyau ka kyautata bayin Allah in kana so dukiyar ka ta bunƙasa ka kyautata bayin Allah in kana so Allah ya maka yalwar arziki to ka kira ka ainihin wato kyautata bayin Allah in kana so ka rabu da wannan sarari lafiya to ka kyautata bayin Allah wannan shine sakon wannan sura din da haka muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya karba daga gare mu amin Allah ya karba daga gare mu amin Allah ya sa mu zama bayin Allah na gari amin Allah ya sa mu zama bayin Allah na gari amin Allah ka sa mu kyautata wa bayin Allah amin Allah ka ga Allah ka sa mu gyara tsakanin mu da mahallicin mu amin Allah ka sa mu gyara tsakanin mu da bayin Allah amin Allah ka sa duk wannan sako da Allah ya gaya mana a cikin waɗannan surori zame mana wata wasiya ce da kowa zai dauke ta mu je mu tabbaka ta a tsakanin mu tabbaka ta a cikin iyalinmu mu kuma tabbaka ta tsohon rayuwarmu idan bawa ya samu wannan to ya samu cika mikin abin da Allah yake nema dukkanin bawa ya kasance akan sa kuma cika akan sa to Allah ya sa mu rayu akan haka kuma mu cika akan wannan Allah ya karba Allah ya maimaita mana Allah ya jika magabatan mu Allah ya jika magabatan mu Allah ya kara wa mai girma ma da shi lafiya Allah ya ja kwanan sa Allah ya faranta masa Allah ya rubo da hannun sa Allah ya dace da shi cikin duk abin da yake nema Allah ya faranta masa Allah ya kyauta ta baya to shi gobanni na wannan ainihin zamanin wannan makaranta Allah ya saka musu alkhairi amin da ni kuma ci Allah ya saka musu alkhairi amin shi shugaba wanda ya fara wannan karatu sai kuma da tijjanti kuriyola Allah ya gafarta masa amin Allah shi ya dauko wannan karatu mu kuma yanzu Allah ya cika shi a hannunmu wannan ita ce kusan a ce soka ta farko a wannan masallaci a wannan karatu ita ce soka ta farko wanda shine tarihi ne babba kuma cikin godiyar Allah shi sa muka ce lama zamu takaita mu tara da rabi yanzu muna son biyar gare mu takaita dan mu jira abubuwan da zamu ji daga wajen shugabanmu babanmu jagoranmu mai girma madaki Allah akwai abubuwa da yawa ne su yatu da zamu ji da kuma abubuwa wadanda za a fito mana su wanda ba sani ba da kuma shauran tunguwa muna roƙon Allah ya karba Allah ya limanta mana Allah ya limanta mana mu da masu tsoron Allah da azumi da rufu wa sa'il mu'minina 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 wa sa'il
Malaba
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 Malaba